to da karshe cikin malaman mu suke ta ba mushawara cewa inda za mu sa gwamnati ko gwamnatocin mu na arewa su nema to su can idan aka ce gwamnati ce ta nema za su iya karɓa kiran su zo su amma za su iya tasowa su karan kansu su zo ba yanzu da sai a ƙaƙa ba musu shari a ce su cikiya da ta'adanci amma in gwamnati ce ta nema kaga da sanin gwamnati suke komai suna yin ta gaba komai an san me suke to a gwamnatin Bauchi sun rubuta mu ma nan Kano gwamnati ta nemi mu rubuta muka rubuta musu muka rubuta kuma za ka rubuta da ban zuwa sarki ka san su can komai na sarki ne komai da kai da kaya din na sarki ne komai ka gani na sarki ne saboda haka a gun sarki ake nema da haka aka ce mu rubuta zuwa ga sarki muka zauna muka yi musu larabci irin wanda suke irin yaren da suke irin abubuwan da suke so a faɗa aka yabe su aka faɗi irin aikin da suke yi muka ɗauka muka kai wa ofishin jakadancin Saudiya da yake nan Abuja shi kuma ya aika wa sarki shi kuma sarki ya aika jami'a to kaga an gama magana saboda haka yanzu dai an ba su dama su zo su yi daura kamar yadda suka saba yi a Kano shi kuma shugaban daura ɗin Sheikh Muhammad Zarfan wanda kowa ya san shi kusan ya kusa zama ɗan Najeriya ma dan wataƙila yadda zai baka labarin Najeriya wataƙila sai ka ga kai abubuwa da yawa ba ka san su ba ko da zai tsaya zaɓe na san wataƙila zai ci sai dai in kuke ba shi tikiti to kusan shi ne dai zai shugabanci ita daura ɗin an karfi wadda muka rubuta a Kano duk da Bauchi sun gama rubutawa amma dai na Kano ɗin aka karɓa shi kuma yake in ya zo tunda dai buƙatar dai a zo tunda in ya zo to su ma Bauchin sai ya sa musu daura sai ka zama biyu saboda da kaga ɗan North East na duk kusan sai su iya zuwa Bauchi su yi can kuma abin da ya shafi gabas abin nan yamma su kuma su zo nan Kano su yi saboda haka insha Allah a cikin bayan sallah dab za su shida ga Shawwal za su fara to ana yin sallah da sati daya za su fara daura ne don haka duk matasa samari yan bana bakwai wanda suka zama karatun su suke so su je su yi wannan daura watakila ya zama kadar kuni na je su ci gaba da karatun su a can don haka za a karbi takardun su a nan center ta sai ta Alhaji Muhammad Injini wannan center daga gobe karfe 10 nan za a zo in ka je Bauchi ba za su saurare ka ba in ka je ka kwashi kafa ka kata so ba za su saurare ka ba saboda haka sun ce daga nan za a fara tace musu sannan sai a tura musu don haka wanda ya je nan shi ne wanda ya je da kyakkyawan mutumi don haka wanda duk yake so har ma waɗanda suka yi daurar damaturu ne ko wacce aka yi kwanan nan aka gama wannan ba za ta hana su shiga wannan ba wannan ita koga kwata-kwata ce waccan tamu ce ta ɗalibai mu da muka yi karatu ko muka gama wannan kuma ta malaman mu ce da jami'a gaba daya saboda haka gobe insha Allah a nan center za a karfe 10 za a karfi takardun waɗanda suka cika da zama na ta gama karatunta kuma kana jin larabci idan kawai suka zai can ka zama cikin benci da zama na kana jin larabci in an maka larabci kana ji kai ma kuma kana iya su dai waɗanda abin ya shafa sun san yadda za su tantance Allah ya taimaka a tambayoyi akwai wannan da ya rubuta tambaya game da salatu tsaro na nawa a kiran sallar farko ko a kiran sallar na biyu wanda yake a masallacin su wasu sun ce ai na farko wasu sun ce ai na biyu wanda ya sa har ana rigima to matsalar a wani kiran sallah ne ake sa a salatu tsaro na nawa magana biyu ce ta malamai kuma dukkan su malamai na sunna ba wai magana ce ta bid'a da sunna magana ce ta wanne ne ya fi rinjaye a sa a kiran sallah farko ko a sa a kiran sallah na biyu saboda haka inda aka sa a kiran sallah na farko kada wani ya ɗauki abin wani abin rigima ne na sai ya ga an kawo canji ko a yi rigima ko a raba masallaci ko a raba sahu wannan kuskure ne inda suka sa a na biyu su ma idan har an fahimci su cikin a kyale su ka a ce sai a cikin sa su sun dawo a na farko in tuntun har an fahimta su a salatu ɗin su ba ta hana su ka ci ka sha za ka dan kaji masallacin su ya ce a salatu ka ƙara gyara zama a ci abincinsa dan kaga ba abin rigima bane. Haka matsala ta ilimi, idan an samu sabani musamman in sabanin yana da ƙarfi, manyan malamanmu na sunna su suka saba wajen fahimtar wannan matsala, ba matsala ce ta bid'a sunna ba, bare ka ce dole ai sunna ko an ce ko an so dole ai sunna, ba za ka taba amincewa ai bid'a ba. Wannan ba ita bace, wannan matsala ce ta rajin zamanto. Abinda kake ganin shi ya firin jaye, wani kuma ya ce a'a ba kaza shi ya firin jaye, saboda haka ina ganin su wannan masallaci su daina wannan rigima. Za ka su ɗauki maganar da suke ganin ita za su yi ɗabbaka maganar a yi rigima a kan wannan, ko a ce za a raba masallaci ko za a raba sahu, wannan duk a alama ce ta cewa akwai ƙarancin karatu. Wannan kuma yake cewa shin akwai wani magani wanda idan mutum zai, wanda mutum zai iya amfani da shi ya haddace Al-Qur'ani? Maganin shi ne kawai ka dage, kawai ka dage ka ci kwakwa, ka wahalar da kanka ka hana kanka bacci ka yi kana, wannan shi ne maganin. Amma wai a ce akwai wani magani ko akwai wata addu'a wacce da ka yi ta shi kenan sai ka bar ma ta duk, ba sai kowa ya haka ce ko kowa ya yi ta ya haka ce ba, dagewa ne kawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mahiru bil qur'ani ma'al ma as-safarat al-kiram al-barra wallazi yaqra'u al-qur'ana wa yata'ta'u fihi lahu ajran, yace wanda ya kware wajen karatun al-qur'ani yana tare da mala'iku waɗanda suke masu biyayya, waɗanda Allah yake aikawa masu safara da hukunce-hukuncensa. Wanda kuma yake karanta qur'ani wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq, yata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq, yana karantawa yana wato inkina wajen karatunsa yana bashi wahala. Annabi shi to yana da ladan biyu, ladan karatun Qur'ani da kuma ladan wahala da yake ta. Kaga anan Annabi yake ga addu'a da zai iya yi da kan wahala ba, sai yake kawai yana da ladan biyu. Kaga da ake akwai wani magani ko wata addu'a sai yake wanda yake karantawa yana bashi wahala, to ya ce kaza, sai ba Allah ba, sai kawai dai ya kara masa kaimi ta hanyar ya ce yana da lada guda, ladan wahala da yake ta da kuma ladan karatun Qur'ani da yake. Saboda haka kawai ka dage ka hana idan ka bacci ka yi karatu, insha Allah Allah ya sa kana da rabo sai ka haddace, ba sharadi bane dan ka sha wahala haddace Qur'anin ba, dan ka dauka dan na ce ka sha wahala kuma ka ce ka sha wahala ba ka haddace ba, a ba sharadi bane ka yi ka sha wahala din kuma Allah bai baka rabon za ka haddace din ba kuma ka zama ka haddace din ba. Sai wani kuma da yake tambayar cewa mace za ta fidda zakka, shin ya dace ta bai wa mahaifiyarta ko da ya kasance ba ta ɗaukar nauyin mahaifiyarta ta a wajen ci da sha da tufafi da sauransu? Wani sharaɗin na biyu shi ne ma sharaɗin da zai ba ta damar ta ba wa mahaifiyarta ta zakka, idan ya zan ba a ƙarƙashinta take ba, idan ta take ɗaukar nauyin cinta da shan ta, saboda babu wanda zai yi wannan sai ita, to anan ba za ta cire zakka ta ce za ta ba mahaifiyarta ba. Amma idan mahaifiyarta tana da tsari ‘ya’yanta manya ko kowa ubansu yana da rai yana ɗaukan cinsu da shan su, illa iyaka ne kawai wasu kila ko wasu abubuwa da za ta buƙata na rayuwa wanda ba lallai ne ta samu daga wajen mahaifiyarta ko wanda ‘ya’yanta ba, to in tana da cikin zakka ta ba ta, wannan ba laifi ce ba. Sai wani da yake cewa ni ne nake aikin sabo, sai Allah ya zarrabe ni da rashin lafiya, sai nake na tuba, shin za a karɓi tuba na? Ana karɓar tuban bawa kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, inna Allah yaqbalu tawbata 'abdihi ma lam yughadir, matuƙar bai je gargara ba lokacin da rai ya zo karantara ma, lokacin da aka zo zare ranta, to wannan a lokacin imanin mutum ba zai mata amfani ba. Don haka in dai matukar dai ba wannan test din ya zo ba, in ya ce ya zo ba, ya ana karɓa ko da baya da lafiya, dan mutum baya da lafiya ya ce ya zo ba, wannan rashin lafiya ba za ta hana a karɓi tubansa ba. Matukar dai ya zama mai gaskiya ne a cikin tuban nasa, ba wai tuban munzuru ba ne, ya yi tuba ne na gaskiya, to wannan insha Allah Allah zai karɓi tubansa. Sai wanda ya tambaya a kan hadisin da muka faɗa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana tsufa ya daddage a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda tabuwarsa take tsufa ta lalace, ku jaddada imani, yace wasu suna amfani da wannan a matsayin hujja na jaddada dalilin. To ina ga ai kafin ka zo maganar hujja ita kanta dalilin ku na kai mata samu wata hujja ai sai ka samu mata hujji sannan ai maganar jaddada ko to ai ana rigima ne akan cewa ita wannan dalilin mai tsayi in salati ne da zikiri da haylala da tasbihi daman Allah ya ce duk tasbihi ne akwai wani musulmin da ba umarce shi da yin sallah da azumin haylala da zikirin tasbihi ba wani musulmi yana karkashin wannan umarni din na kai sallah kai kabbara kai tasbihi haka baya jiran izini ba a jiran sai wani ya ce na yi maka izini karka tasbihi ko na yi maka izini karka zikiri ko na yi maka izini da zarar ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan wannan izinin ka samu wannan lafiyar ka kasa ne ba ka jira wani ba sai kai saka kake ci wani tuna maka sai kai Allah ya ce ba aika amma magana ce ya ba ka izini to zai iya kwace ka zai iya cewa to tunda na ga haka ne na kwace saboda ba buƙatar izini don haka dalilin mun kasa gane ne shi ke ita bare har a ce ga hadisi ya ce ka dace da imani kuma jadda dashi shine kusan wato karanta Qur'ani aiki da shi aiki da yadda Allah ya ce wannan shine jadda imani ko yaushe karanta Qur'ani kana jin me Allah ya ce shine jadda imani ba wani musulmi ke da wannan damar ba sai da shi ba wai wani matsayi ne sai an naka shi sai an ba shi wannan matsayi na jaddada wa mutane ai shi me jaddada zaka ga ba kowa ne yake zuwa mun jaddada ba to cewa abokin ka jaddada ma ima ce ima ka jaddada ma jaddada ka kaga shi kansa a ce wani ne mai jaddada to shi waye na kai Allah ne na kai yake kai ne zaka ga jaddada ba ta saboda haka kansa abu ne da ake jahiya a kansa bari ka dauko wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce to shi manzo Allah wanda sahabi yake zo in jaddada maka da dinka haka ba babu wannan magana ce akai wanda tun a wancan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a zo a daura ta kan wani bararan abu kaga ba zai yi ka fassara maganar Manzo sallallahu alaihi wasallam da wani abu da ya shigo addini ba rai ba za ka shi addini kamar da muka san faɗa anan cewa addini in dai kai musulmi ne duk wani abu na addini to an baka damar ka je ka yi baka buƙatar wani ya yi ya baka izini harkar imani wani ya ce sai ya baka izini wannan sai a addinin Fir'auna aamantu lahu qabla an aadana lakum sheke ruwan wannan kurarin yana barazana ya za ku yi imani ban muku izini ba ya imani za mu lalwa ta izinin ka saboda haka wannan hadisi ko kusa bai ma yi kusa da abinda ake magana a kansa ba ita kanta da ake wani abu ne da aka yarda shi imani to shi kenan sai mu ce ya shiga karkashin ka dalilin imani amma abu ne da ana ta jahiliya a kansa cewa ba a ma yarda da tsarin da aka shigo da shi ta karkashin wannan ba bare har mutum ya zama shi ne mai jaddadawa in ya ga dama ce ya ki jaddadawa ina da zamu wadata da wannan a mu koma cikin tafsiri za mu tashi a kan aya ta 32 الله الذي خلق السماوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
الله يقول الله الذي خلق السماوات والأرض hanyar wannan ruwan ta'ayyar tasuwa da za su zama arziki gare ni wata tsara lafin kulkan ta jiriyar sun zahar da annabi sannan ya hore muku jiragen ruwa da ta jiriyar sun zahar da su ga gudana a cikin teku da arziki da umarninsa wata tsara lafin anna kuma ya hore muku koran wata tsara lafin sharta wal kamara ya hore muku rana da wata da'idai masu aiki babu su kautawa wata tsara lafin wani laila wannan ma kuma ya hore muku dare da daidai wa atakum min kulli ma sa'altum ya kuma ba ku daga dukkan abin da kuka roƙe wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya fifige shi ba inna al-insana laghalubun kafara lalle dan adam tabbas mai yawan zalunci ne kuma mai yawan mutunci baya Allah ya ɗauki sarki ya yi mana magana a kan waɗanda suke ɗan aljanna da irin abubuwan da ubangiji ɗauki sarki ya yi musu tanadi na kyakkyawan sakamako sannan kuma ya yi mana magana ɗan wuta da irin abin da Allah ya tanada musu na mummunan sakamako to samun kyakkyawan sakamako ko mummunan sakamako yana da alaƙa da sanin Allah ka san Allah ka yi imani da shi ka san haƙoƙinsa ka san yadda za ka bauta masa ka kiyaye dokokinsa wannan shi za ka ci zai sa ka samu ni'imar ubangiji shi zai sa ka samu aljanna shi zai sa ka zama cikin sa'idai sannan rashin sanin waɗannan abubuwa rashin sanin Allah da rashin sanin haƙoƙinsa da sifofinsa da abin da yake wajibi a kanka wannan kuma shi zai ja mutum zuwa ga shiga koshin ubangiji ko ya samu kansa cikin ashkiyawa to shi yasa ubangiji madaukakin sarki sai ya kawo alamomi ko hujjoji waɗanda suke nuna kaɗaitakar Allah da kuma cancantar abauta masa shi kadai ba tare da an haɗa wani ba hujjoji waɗanda za su sa mutum ya gamsu da cewa lalle Allah shi kadai ya kamata a riƙe abauta wa kada a riƙe wani abauta masa ba Allah to shi ne waɗannan ayoyi suka ambato hujjoji da dalilai guda goma kamar yadda ajiya muka lissafa su Allah ya fara da kudewa Allah saboda shi ne al-alamu al-zan aka ce Allah babu wani wanda ya yi da'awar wannan suna ya ce shi Allah saboda za mu ga gumaka suna da gumakan larabawa wanda ba larabawa ba suna sa wa gumakan suna iri-iri amma ba ku ga wani gunki da aka ce sunan shi Allah haka dukkan sifofi suna bin wannan suna ne wato dukkan sifofi suna sifanta wannan suna ne shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya kawo shi a nan shi ne wanda ya zama mabudin ayar Allah allazi khalaqa samawati wal ardh Allah mubtada ne allazi khalaqa samawati wal ardh wannan shi ne khabar ubangiji ya sifanta kansa da wanda ya halicci sammai da ƙasa saboda duk cikin abubuwan da ake bauta ba babu wani wanda ya tinkawo ya bi kirje ce shi ya sama ko shi ya ƙasa duk abinda masu bauta suke bautawa ba Allah ba babu wani daga cikinsu wanda ya yi da'awar halittar sama da ƙasa su ma da kansu in an tambaye su man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah ko la yaquluna khalaqahunna al-'aliyyu wal-'azim za su ce Allah shi ya halicce su ba za su ce gunkin su ne ya halicce su ba za su ce abin da suke bautawa ne ya halicce sama ya halicce sama ba za ka ita kanta wannan sifa ce da Allah yake banta da ita shi yasa sai ya labarta wa ya labarta kanta da wannan sifa ta yace allazi khalaqa samawati wal ardh allazi khalaqa as-samawati wanda ya halicci sammai wanda shine dalili na farko dalilin halittar samaniya wanda ubangiji madaukakin sarki ya halicci sama ga ta nan ya sanya ta saqfan mahfuda rufi ne wanda yake tsararre babu wata rana da aka taba cewa sama ta tsage ko ta dare ko ta samu tangarda za a je a yi gyara dan adam sun san sanda ya tashi haka ya ga sama bai taba jin matsala ta faru da samaniya ba kamar yadda Allah ya ce allazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tabaraka allazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwa al-'azizur ghafur wa huwa al-'azizur ghafur allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji'i al-basara karratayn hal tara min futur thumma irji'i al-basara فرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وبنجي في بدر كنسر يكي تشوى شيها لكي سمي يهل تسمى يهل حقيقة. خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بذلك تقسام ونزوبا واشكين لسر الله سبو بها لسا شيء اشكين سعي بابو وتم قدر ونبري ياشي ونبري يابسو إلن أشي إلا شيء سوانبا الله ونذاك إسام وتسندر أقوان أيدي أشي كأيدا أشي كذا كذا كيش لا يسكين حتى يجب تدنسى هذا الرجل ثم برجع البصر فرجع البصر هل ترى من فطور ثم برجع البصر كرتين ينخلط إليك البصر خاسئا وهو حسين كساك بيك تنكا كتدع تكل سما ذاك عند تتعجز بلاك جنبا كساك بيك تجني لي كرتين وتقيل تشوفوا أغنى الفرقو جنب كتايا كاكا لازم زي بني ساك تدعوا ساك تدعوا ساك كما ميمي تعوا هل ترى من فطور يرد ينقلب إليك البصر خاسئا ganin ka zai dawo maka wato ba tare da ya ci nasara ba yana wato wanda bai ci nasara ba tabbati wa huwa hasir wanda ya yanke daga ganin dukkan wani aibi ya hakura ya fitta tsammanin zai ga wani aibi to haka ubangiji ya halitta sama ya sanya ta cikin wannan tsari halitta sama a cikin wannan tsari da ku shakka aya ce da take nuna wanda yayi wannan halitta shi ya kamata a bauta masa shi kadai haka ne ita kanta kasa da ubangiji ya halitta ita ma aya ce da take nuna cewa ubangiji madaukakin sarki shine guda ɗaya tak wanda ya kamata a bauta masa yadda ubangiji ya dinkuda kasa ga tanan kuna tafiya a doranta wallazi ja'alakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushur ya sanya muku kasa zalulan kamar dokin da aka hora me shi zai hau ya yi sukuwa ba tare da ya yi suku da shi ya zubar da shi ba haka Allah ya sanya kasa ta zama zalulan wato an hore muku ita kuna yawo akan ta da kama huwa guda biyu ba tare da tana girbiji da ku ba ba tare da zubar da ku ba tare da kuna samun matsala a rayuwa akan ta ba wannan halitta da Allah ya ta kasa ita kadai ba ta sanu cewa Allah shi kadai ne ya halicce ta cancanta abota masa babu shakka ta ita ta nuna haka wannan dalili da biyu ne dalilin halitta sabab da dalilin halitta kaka ubangiji ya gabatar da waɗannan dalilai guda biyu saboda duk sauran dalilan suna da alaka da waɗannan dalilan guda biyu duk sauran dalilan da za a ambata ko dai suna da alaka da sama ko suna da alaka da kasa shi yasa sai aka tabbati halitta sama da kasa su ne kusan jigon duk sauran dalilai da ake faɗa wanda suke nuna uluhiyyar ubangiji ko wahdaniyyar ubangiji kadai ta kasa ko Allah ta kasa shi yasa Allah yake cewa khalqus samawati wal ard أكبر من خلق الناس وجه زي مثال هل انت سمي دكتا يتي هل انت سمي دكتا أكبر من خلق الناس أيات جرما دك هل انت مكاني ولكن أكثر الناس لا يعلم وشيني وبنجي يكاو هل انت سمي دكتا إذا كنت شيء مبوطن دليلا مدالي مدابوما زمان هل انت سمى دليل نفرق وهل انت كفى دليل نفرق وأنزل من السماء ماء ya saukar da ruwa daga sama kaga wannan dalili na uku shi ma yana komawa ga sama as-sama anan ana nufin girgije wato ana nufin girgije domin as-sama kullu ma ya'luka duk abin da yake sama da kai sunan shi sama ba wai lalle samaniya da aka sani wacce annabi da zai yi mi'raji ya je ya kwakwasa aka a mala'ikar masu gadi suka ce wane ne yace jibril ne yace kai da wa ce ni da muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ce an aika masa yazo ne an aika masa sannan aka gobe ba wai wannan samar ake magana ba a sama ana da abin da yake sama da kai hadarin da yake zuwo da ruwa ai sama da mu yake amma ba a dike yake da samaniya ba saboda in ka hawo wani dutsen kododuwa ba za ka cewa ka kere hadarin ballantana wanda zai hau jirgi zai ga cewa ya keta hazo ya keta hadari yayi sama da zama hadari yana kafa da shi saboda ka sama anan ana nufin as-sahab domin wannan ruwan da muke gani na ruwan sama daga sahab daga wannan girgije ne yake zubowa Allah madaukakin sarki yana cewa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin bayyin fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nuhyi al-mawta la'allakum tadhakkarun kaga ubangiji madaukakin sarki yace هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته شيني وانا يكي ايكو دي اسكا هو الساكي دي اسكا لفدوا دو من تيب شارع بسوى غرامة سمن روا دي اسكا حتى اذا اقلت سحابا فقالا har sai wannan iska da za ta tashi ta kwashi girgije masu nauyi su kuna hure bala da bai sai mu ja wannan girgije mu kai shi garin da yake matacewa to garin da yake bukatar ruwa ba anzalna bihi ba ta hanyar wannan girgije mu saukar da ruwa da shi kaga ashe kenan ruwa yana sauka ne daga girgije ba wai daga cikin samaniya yake zuwa ba kamar yadda Allah yake cewa alaqara anna Allah yuzdi sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara alwadqa yakhruju min khilalihi ubangiji shine wanda yake tattaro wato sahaba girgije ya tattaro girgije wato ya janyo girgije sannan ya tattara shi ya hada shi guri guda thumma yaj'aluhu rukama sannan ya sanya wani saman wani daga baya ka ga walqiyana fita daga cikin sa ko ka ga ruwan sama na zuba daga cikin sa to kaga ashe as-sama'u anan ana nufin girgije ana nufin as-sahaba to shi kansa wannan ai aya ce da take nuna cewa akwai Allah domin ba aikin Allah ba waye zai iya wannan aikin Allah ne kawai zai yi wannan iska wato da ebi wato hucin teku da ya yi sama da shi wannan hucin teku din kuma ya zama ruwa a sama sannan kuma wannan ruwa da Ubangiji ya kada shi ya zubar da shi inda yake so dan adam ta yi yana da wani takalmi da zai iya yin wani abu da zai sa wato tekun ya yi zafi iskar ta tashi ruwan ya yi sama amma da tekun da iskar da zafin da aikin ba wani su aikin Allah ne duk abin da zai yi to zai yi amfani ne da wani abin da Allah ne ya yi shi saboda ka ga dai aikin Allah ne maganar ya ce shi ya yi ko bai yi ba duk wata magana ce ta manza saboda ka dan adam ba zai iya samar da girgije kuma kana iya ka ka yi wannan technology din a samun girgijen ya haɗu amma kai za ka iya masa direction ka ce ga ita take cikin ruwa sai fa inda ya tsaya sai inda iskar ta kai shi saboda ka ga duk wannan aikin Allah ne saboda ka wannan kawai ya isa ya nuna cewa akwai Allah kuma shi kadai ne wannan aikin ya kamata a bauta masa sannan Ubangiji ya faɗi dalili na uku yace fa akhraja bihi min kulli thamarat ya fitar da wato nau'in ƴaƴan itatuwa daban-daban da wannan ruwan wannan wasila ce Ubangiji na iya fitar da tsiran ba tare da ruwan ba amma Ubangiji sai ya sanya wannan ruwan ya zama sababi na fitowar tsiro don ya zama na akwai koyarwa ga kai ɗan adam cewa ko me kake so tashi kai ka nema ka riƙe sabar kada ka zauna ka ce kawai haka nan abin zai zo ya same ka tashi kai ma sai wata fafutuka kai ma ka shiga nan ka fita nan ka buga nan har kai ma ka samu a nan kuma Ubangiji yana nuna wata aya ta da wani koyarwa da hannunka mai sanda cewa idan ɗan adam akan abin da yake amfaninsa na yau da gobe na nan duniya wanda zai tafi ya bashi abincin da zai ci ko suturar da zai sa zai tashi ya fafutuka ya yarda ya wahala ya yarda ya aiki tukuru kuma manomi ne ya yarda ya yi noma ya yi da gona ya yi gumi ya yi zufa ya yi zazzabi duk saboda noma ya yarda ya yi wannan saboda abin da zai samu na abinci ko dai ya tafi ya sayar haka nan in ma'aikaci ne haka nan in ɗan kasuwa ne duk ya yarda ya yi wannan kai kawo da kazar-kazar akan abin da yake amfaninsa duk ba zai wuce nan duniya ba duk abin da zai samu amfaninsa a nan ne kawai amma ya yarda ya wahala ba zai ga wahala ba tabbatar da ya san zai samu to ina da abin da zaka samu na amfani na har abada na dindindin wanda zai yi ba kaga ashe shi ya kamata ka tashi kai ka zarkazar ka hakura da dukkan wata wahala da zaka yi duk wata wahala ka dure mata duk wasu takalin da wayo da kake ganin sun hau kanka a dalilin wannan ka hakura da tunda abin da zaka samu amfani da wanda bai yake ba shine amfanin lahira saboda ka in dan adam zai nemi abinci saboda ya ci a nan duniya ya rayu daga ba zai nemi rayuwa wata ba za ta yi ba har abada ita ce rayuwa da janna to kaga samun Ubangiji ya fitar da tsirrai ta hanyar zubo da ruwa a kan ƙasa shi kansa wata aya ce guda aya ce da take nuna akwai Allah dan abu kwaya ce za ka sa guda ɗaya a cikin ƙasa amma kuma za fito ta fitar maka da kwayoyinka da yawa wanda ta yi aka yi wannan guda ɗaya ɗin ta haifar maka da wasu abin nan ɗaruruwan kwayoyinka wanda da can kai abin da ka sani ta fi ne bai fi kwayoyi ba saboda haka wanda ya yi wannan aikin shi ne Allah wanda kuma ya yi wannan aikin shi ne wanda ya cancanta a bauta masa shi kaɗai kaga hujja ta hudu kenan sai Allah ya ce wannan abinan yawa ce rizqan lakum, cewa rizqan lakum dan ya nuna cewa da ya saukar da ruwa ya fitar muku da tsirrai, sannan kuma ya sanya ya zama abinci, ya zama abin da za ku ci. Domin ihsani ne tamamul ihsan, an tusila al-ihsan ila al-muhsani ilayhi, in ka ce ga ihsani ga wani kyautatawa za ka yi mawa ne to wannan kyautar ta ji ta samu mutum, amma ba ka rika faɗa da baki ba bai ga komai ba. To Ubangiji da ya saukar da ruwan ya fitar da tsirran, kuma wannan tsirran sun zama abinci ga ɗan adam, sun zama abin da zai ci ya rayu. Kaga wannan shi yake nuna cewa idan dai wanda cikakken ihsani ne Ubangiji, ba wai ihsani ne kawai ya ba da labari ba, a'a aikace ma haka abin yake. Sannan Ubangiji ya ce wa sakara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi, hujja ta biyar, Ubangiji ya hore muku jiragen ruwa wanda za su rika gudana fil bahri, a cikin teku, bi amrihi, da umarninsa. To hore jiragen ruwa, kila ka ce to ai jirgin ruwa shi mutum shi yake sassaka shi, shi yake kera shi, ya za a ce kuma Ubangiji ya hore shi, ai kaga ba kamar dabba ba. Dabba ai ita an hore maka dabba, kadan ka saba raƙumi ka hau da cewa ga raƙumi ya fi girma ya fi ƙarfi, amma kuma Ubangiji ya hore maka shi sai ka ɗan yaro ƙanƙani yana jin ruwa, sai ka iya fahimtar an hore maka shi, an yi ma ɗan wato an sanya shi mai biyayya ga reta, sai da za ka iya sarrafa shi yadda kake so. To jirgin ruwa wani irin horewa aka yi maka, duk da cewa gashi kai kake sassaka shi, kamar da Allah yake faɗa da mai da mai wa yasna'ul fulka, kaga shi yake yin jirgin ruwa din. To inda za ka kula sai ka ga cewa shi jirgin ruwan ai ba kawai da babu yake yin ba, dan adam yana yin jirgin ruwa ne ko ya saka itace da kusoshi ko da karafuna, waɗannan itatuwan da zai yi amfani da su waye ya hore masa Allah ne, in ƙarfe ne zai amfani da su waye ya hore masa ƙarfe ne Allah ne, lokacin da za a yi jirgi din nan waye zai hore masa tsayuwa a kan ruwa duk nauyinsa duk kayan da ya ɗiba bai ɗiba ba Allah ne, ashe kaga akwai horewa. Sannan in ya shiga cikin ruwa da zai gudana inda mutum mai matukinsa yake so, waye ya bashi wannan damar ya iya kada jirgi inda yake bukata? Allah ne. In ya ga dama ba sai ya dakatar da iskar ba, ba iska ce take kada jiragen ruwan ba, sai ya dakatar da iskar, kamar yadda Allah yake cewa min ayati lil jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskir ar-riha fayazlal ar-rawaqid ala dhahri, in Allah ya ga dama sai ya tsayar da iskar tak, fayazlal sai su jiragen ruwa din su wauna rawaki da alabari su zauna kawai ga sunan a kan goron ruwa ba sa zuwa ko'ina. Ko in ya ga dama ya abin nan ya turo taguwar ruwa ta kaɗe jirgin ruwa ɗin ta ban kaɗe shi, huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyiba ja'atha rihun aatifun wa ja'ahum al mawju min kulli makan, in Ubangiji ya ga dama sai ya yi wannan, ya kawo wata guguwa ko wata taguwar ruwa ta rika ɗaukan jirgin ruwan tana wato jifa da shi, ta kaɗar da shi, ta kifar da shi, amma Ubangiji sai ya bar ku tafiya cikin nutsuwa akan ruwa ɗin. Kaga ashe wannan duk horewa ce ta Ubangiji. Ubangiji bayan ya faɗa kayan abin nan, bayan ya faɗa abinci da kayan noma da za a samu da dalili ne da yake nuna samuwarsa, sai an faɗi jirgin ruwa wanda yake zirga-zirga a cikin ruwa, ita jiriya fil bahar ke zirga-zirga a cikin teku, dan a ƙara cikawa ɗan adam ne, saboda abinda za a noma a nan yankin ba lallai ne yake noma a kan yankin ba, ba lallai ne abinda kuke da shi a nan ba waɗancan suna da shi, ba lallai abinda kuke da shi kuna da shi ba, waɗannan jiragen ruwan su za su kai muku kayan su ɗauko na nan su kai na wani, su ɗauko na can su kaga ɗan adam sai ya samu abinda ba shi da shi daga wancan ɓangaren, shi ma wancan ɓangaren ya samu abinda ba ya da shi daga wannan ɓangaren. Kaga wannan duk tamamin ni'ima ne, waye ya yi muku wannan ni'ima din? Allah ne. Wannan aya ce da za ta nuna cewa akwai Allah, shi halittar jirgin ruwa ya gudana a kan jirgin ruwa a kan teku, Ubangiji ya samar da tekun da jirgin ruwan kuma zai tafiya a kansa, ai ba ko ina jirgin ruwa zai tafiya ba, ai ba zai tafiya a cikin ƙoramu ba, sai idan ƙoramun sun zama masu zurfi sosai. Amma sai Ubangiji ya samar da albahar, albahar teku ruwansa zafi ne da shi, ba za a shashi ba, ba za a shuka, ba a shayar da shuka da shi ba, To amma kuma gashi ana amfani da shi wajen a fitar da kifi da kifi daga cikin sa, ta kama kifi daga cikin sa, kuma a fitar da wasu duwar wasu da lu'u da marjan duk daga cikin sa. Kamar yadda Allah yake cewa huwa alladhi sakkara lakum al-bahra sakkara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan وَتَسْتَخْرُجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ wani shi hore muku tekudin wanda a cikin sa jiragen ruwa za su gudana ne ta kudu min mudahman tariya dan ku samu nama danye shakaf shi ne nama kifi kuci ku mole وَتَسْتَخْرُجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ku fito da kayan ado wanda za ku rufe ado da shi fitar da walawalai, fitar da yakut, fitar da marjan, fitar da lu'lu'u duk daga cikin ruwa. Duk shi ya sa muku wannan. Da wasu ma abubuwa wanda ba lalle ne sai an yi muku bayanin su ba. Ce wani tabtagu min fadli dan ku nemi falalar Allah a cikin wannan ruwa din, kuma tana nan falalar Allah da yawa. Hayyacin da suke cikin ruwa sun fi ma wanda suke cikin tudu yawa. Waɗannan duk dalilai ne da suke nuna muku cewa wannan ne wannan ni'ima ne mai wannan aiki shi ya kamata ku bautawa. Sannan Ubangiji ya ce li tajriya fil bahri bi amrihi da umarninsa, ce da umarninsa, kamar yadda shugaba in za a yi abu ya ce ya ba da umarni, to walillahi al-mathalul a'la, umarnin Ubangiji kun fa yakun ne, ya yadda wannan abin ya gudana saboda haka zai gudana. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ sannan ya hore muku korama, daga ita ce za ku ta hanyar korama, ruwan korama ruwa ne mai daɗi, za ku sha, ku yi wanka, ku shayar da dabbobinku, ku shayar da shukokinku, bai bar ku kawai da ruwan teku ba, da ya ga dama sai bar ku da ruwan teku. Ruwan teku kuma milfan ujaj ruwa ne mai zarfi da ba zai shawo ba, inda za ka sha shi sai ya tattaɓa mutum ma 'ya'yan hanji. Amma sai Ubangiji sai ya samar da idanuwar ruwa da za su riƙa ɓuɓɓuga, wannan idanuwar ruwa ɗin suka ɓuɓɓuga su gwaranya, ba su je su samu ramin da za su taru a ciki ƙurama, kamar irin al-Furad da Dujla da al-Nil, duk waɗannan ƙoramu ne wanda ruwan su sai ake sha, kuma ga kifi a ciki, sannan kuma a shayar da abin amfanin noma da su. Ubangiji dai shi ya muku wannan ni'ima. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ sannan ya hore muku ash-shamsa wal qamara rana da wata da'ibaini ay fi amalin da'ub suna aiki ba haƙar kautawa. Rana tana gudana fi falakinta, shi ma wata yana gudana a falakinta ba kautawa. Kowanne Ubangiji ya sanya masa magudanarsa ta yadda ba zai tsallaka ya shiga magudanar ɗan uwansa ba. Kullum fi falakin yasbahu, kowanne yana linƙaya a cikin falakinsa. Ubangiji ya mutu wannan tsarin a kan wannan suke tafiya. Lasham biyan ba zai la'an su zirka alƙamar wannan lai talibun nahar wa kullum fi falakin yasbahu, wani rana ba za ta riski wata ba, wani abin nan dare ba zai gabaci yini ba zai gabaci dare ba, wannan lai talibun nahar dare ba zai gabaci yini ba. Allah ce wa kullum fi falakin yasbahu, dukkaninsu suna linƙaya ne a cikin falakinsu. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بنجي من دوكين سنكي شيني ولا يغشي الليل النهار يكاو يدري يريفه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ينا نيمنش لكاكاوا تزارا وانا ينسو وانشا كما زي غشي. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يهولي وانا da abin nan da tauraro da taurari da rana da wata da taurari, wanda dukkaninsu musakharatin ne bi amri, Ubangiji ne ya hore su da umarninsa. Saboda haka da rana da wata kuma ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, wanda wannan ita ce aya ta bakwai, dalili na bakwai daga cikin dalilai da suke nuna cewa akwai Allah. Kuma kowa ya san amfanin rana da amfanin wata, wanda Ubangiji ya sanya rana zai zama akwai lissafin kwanaki, inda ba rana lissafin kwanaki sai su yi mana wahala. Wa kanta gane cewa ai yau Asabar, saboda babu duguwa rana da faduwarta. Sannan wata shi kuma lissafin abin nan, kamar lissafin watanni, lissafin shekara, za mu iya gane cewa yanzu an samu wata 12 don haka shekara ta cika. Don haka banda waɗannan akwai amfanin nuka da dama da Ubangiji ya sanya a cikin rana da wata, wanda dukkan wani wanda yake rayuwa a doron ƙasa ya san amfanin waɗannan abubuwa. Sannan wannan tsara da kuma laila wa nahara, waɗannan su ne hujjoji na tara, abin na takwas da tara. Allai ita ce hujja ta tara ta takwas. Ubangiji ya hore maka dare, shi kansa dare ni'ima ce, a ciki za ka huta. Waja'alna laila libasan waja'alna nahara ma'asha, Ubangiji ya sanya dare ya zama libasa, ya zama sutura. A ciki duk wahalar da ka sha in ka zo ka kwanta, kina sai ka samu kuma hutawa. Kuka Allah nawa kun su bata, muka sanya baccin ku ya zama hutu. Sannan hatta a lokacin a wancan lokaci Larabawa sukan samu nutsuwa da daddare, ko yaƙi ne ba sa yi da daddare, ko yaƙi ne ba sa yi da daddare sai asuba. Shi yasa za su sabbaha humul jayyi, wato runduna sun kawo su hari da asuba ake kai hari ba da daddare ba. In dare ya to babu haske, ba za ka iya gane abokin faɗa ba da wanda yake ɗanuwa. Don haka dole in dare ya yi a tsakaita sai kuma gari ya waye. Kaga daren nan ya zama wani lokaci na abuta, ko da lokacin yaƙi ne, in dare ya yi a tsakaita. Ba irin yanzu yaƙi mara ma'ana da babu mabda'i, babu principle a ciki ba. Tunda yaƙi ne ake kan mai uwa da wadi, wato ɗan adam a da can ya fi yanzu hankali. A da can na farko yaƙi ne na jarumta, duk wanda ka gan shi a fagen yaƙi ya isa yana ji da kanka, matsoraci da zai fito ba. Amma yanzu yaro ɗan shekara goma ma sai yaƙe ka, tunda za a ba shi wani abu kawai matsa zai kawai zauna gaban kwamfuta, ba kamar san yana can wata uwa duniya kawai a ɗan nuna masa abin da zai ya matsa. Amma a ƙarshe zai kan mai uwa da wani. Shi yasa za a ga a sojojin ka gama ci daga yara ba irin yaƙi na da ba. Yaƙi na da ba a taɓa baya shafan kowa sai wanda ya zo gurin yaƙi, sai wanda shi ma yaƙi yake yi ya kashe ne ko a kashe shi. Amma yanzu yaƙi yanzu da zan shafi wanda ba ba su ji ba su gani ba, kada ba yi yaƙi bane wanda yake da principle irin wanda da aka sani. To a da Laraba ba za a yaƙi, ko da sun dare ba a yaƙi, bari ake sai gari ya waye. In ma za a kai farmaki to da asuba fadi ake kai farmaki. To haka nan hudowar rana, wato yini shi ma wata ni'ima ce, da za a lokacin kuma kowa zai fita neman abinci. Sannan mugu zai koma gida ya kwanta, ba zai samu damar fitowa yau da gobe saboda ido yana ganin ido. Shi ne wannan harama, wannan harama asha, muka sanya yini ya zama ma'ashar lokacin neman abinci. To waɗannan abubuwa guda biyu da Ubangiji zai riƙe su, ko ya riƙe ɗaya, ai da ƙanƙara ya shiga cikin wani halin ƙanƙara kai, ko ba yadda zai yi, dole ya haƙura sai ran da Allah ya dade shi. Ubangiji yana cewa qul ara'aykum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bihi qul ara'aykum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun na'am qul ara'aykum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bihi afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلو أبنك جيك شواء ينادى بشكين آيو ينسى وتدليل المسكنون أخي الله جعل لكم الليل. قل أرأيتم كبان الأبالي da a ce Allah zai sanya muku dare tarmadar ya zama dindindin har abada ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya, ka gaya mun wani abun bauta ba Allah ba da zai kawo muku haske, ba wanda zai iya kawo muku haske. Akwai wasu yankuna na duniya waje da nowa din da cikin ƙasashen Scandinavia al-aradul qutbiyya, inda za a yi wata shida dare, wata shida rana, wato shekara guda ɗaya ta ƙare a kwana ɗaya, ko a yi wata uku, a yi wata uku ana dare, a yi wata uku ba dare ba rana, a yi wata uku rana ai wata uku ba dare ba rana ba, ka duba shekarar ta tsaya. Wanda Taqiyuddin al-Hilali, wani daga cikin malamai na sunna, da ya ji labarin wannan ya ce shi kuma sai ya je ya gano, an ce da shi akwai wasu ƙasashe, akwai wani yanki a duniya wanda za a yi wata uku duhu ne kawai, dare ne kawai babu rana, a yi wata uku kuma rana ce ba dare. Ya ce sai ya je aka ce masa ai akwai wani yanki, wasu wani yankunan ba suna cikin karkashin abin nan gwamnatin Norway. Ya ce ya nemi visa ya tafi. Ya ce kuma ya gani ɗan kwanakin da ya kwana 12 kawai ya yi a garin, ya ce duk kwana 12 nan fa da daddare ya zama. To ka zo ka yi wata uku, wata uku fi sabilillahi, yadda kamar yanzu ƙasar mu aka yi wata uku a dare, ƙasar nan ne ba wata uku ga sauro ga ai sai ai ta malaria. To sai Ubangiji mu ya takaita mana, bai mana ƙasar mu irin wannan ba. In ka kula abubuwa da yawa da suke faruwa a wasu ƙasashe, wanda inda a Najeriya suka faru kusan mutuwar kasko za a mutuwar gaba ɗaya, amma sai Allah ya kaɗe mana su. Kuma wanda duk sassautawa ce ta Ubangiji, tunda ya san a wani irin yanayi zai halice mu, wani irin shugabanni zai ba mu. To Ubangiji ya ce da zai sa muku dare ya zama sarmadan har abada ila yawan kiyama. Ku gaya mun wanda Allah zai kawo muku rana. Babu shi ce aka la tasma'u, yanzu ba za ku ji wannan magana ba. Kaga Ubangiji sai kawo tasma'una, saboda galibi ana maganar dare ji ya fi amfani da daddare ko sama da gani, ka fi amfani da hasa da gabar jinka sama da gabar ganinka. Shi yasa aka rufe ayar da aka la tasma'u, sannan ya ce ka gaya mun, ku gaya mun inda Allah zai sanya muku rana da zama gaba ɗaya rayuwarku cikin rana ne babu dare. To ku gaya mun waye zai kawo muku dare wanda za ku zauna ku huta a cikinsa, aka la tusiru, yanzu ba za ku gani ba. Kaga Ubangiji sai ya rufe ta da basar, saboda hasatul basar bin nahari aqwa wa anfa. Na'am, dan adam ya fi amfani da ganinsa da rana, sai yasa sai aka rufe ayar da gani. Ya ce to yana daga cikin rahamarsa, sai ya sanya muku dare, ya sanya muku yini don ku huta a ciki da daddare kenan. Wani tabta kuma fadli ku da safa kuma ku tashi kowa ya tafi aikin sa, kowa ya tafi neman aikin sa, wala anda kun tashkuru na ku kwa gode. Amma dan adam sai bai godiya ba, maimakon wannan su zama aya da zaka sa dan adam ya gode wa Allah, sai ya zama ba mai gode wa Allah din. To shine Allah madaukakin sarki ya ce wa ataakum min kulli ma sa'altum, wannan ita ce abin nan shine dalili na goma. Wa ataakum min kulli ma sa'altum, kuma ya ba ku daga duk abin da ya san kuka tambaye shi, wato abin da kuka roƙe shi da ma wanda ba ku roƙe shi ba duk ya ba ku. Ba ku kuka roƙe shi ya ba ku rana ba, ba ku roƙe shi ya muku dare ba, ba ku roƙe shi ya samar da girgije ya rika saukar da ruwa ba, ba ku roƙe shi ya rika fitar da tsiro ba, duk shi ya samar muku da wannan. Don haka ya ma ba ku abin da ba ku roƙe shi ba, sai ya hana ku abin da ku roƙe shi. Kaga wannan ni'ima ce ta Ubangiji. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, a ƙarshe Allah ya ce in kuka ce za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya ƙididdige su ba. Ka ɗau dubar da za ka kai bakinka kawai ka duba wata ni'imar Allah nawa ne a cikinta, ka gwada gobe ka bani labari. Nan da aka kai dubar bakinka tsaya kai tunani ni'imar Allah nawa ce a cikin wannan dubar kaɗai, ba za ka iya ƙididdige ta ba. Allah ya ce innama al-insana lazalumun kafur, amma ɗan adam mai yawan zalunci, kuma ɗan adam kaffaru ne mai yawan butulci da butulin mai yawan zalunci. A cikin suratul Nahl inda Allah sai ya yi irin wannan aya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim, sai ya sifanta kansa da gafara da rahama. Anan kuma sai ya sifanta dan adam da zalunci da butulci, zai ce kai dan adam in kana da zalunci kana da butulci, to ni ne gafara ne mai rahama, in ba dan gafara ta da rahama ta ba, yadda kake da zalunci da butulci duk sai in kwace wannan nemomi kuma in gaida ba. Allah ya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.